This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 17 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
To Ibrahim, an zafi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a karar da ake tuhuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump wacce ta shafi biyan kudin toshiyar baki. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce barazanar da Iran ke yi ba za ta hana su mai da martani wato harin da Iran din ta kai musu a ranar Lahadi ba. Saudiya da Pakistan sun yi kira da a cimma matsayin dakatar da bude wuta a Gaza.
To kallon labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa da alamar zai jawo bau a cece-kucen da ake kan bashin da tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna ta ciwo saboda majalisar dokokin jihar ta ce za ta bincika.
Idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci Yemer. Idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba Yemer. Idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa domin ba wanda ya wuce doka.
Idan mun kuma dawo nan Amurka za a ji wani fashin baki kan wainar da ake toyawa a tarin sharuɗin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke fuskanta.
Akwai dan siyasa kaɗan amma kuma akwai dai shi ma nasa abu.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Sanyina ke gabatarwa, inda yau shirin zai taɓo kace na can da ake yi kan ikirarin korar tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje daga APC da kuma da na sanin zaben Tinubu da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce ta yi. Kafin danga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An zaɓi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a ƙarar da ake tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump wacce ta shafi biyan kudin toshiyar baki. An zaɓi mutanen ne daga cikin jerin waɗanda aka gabatar bayan da aka yi musu tambayoyi kan abubuwan da suka wallafa a shafukansu na sada zumunta da aƙidar siyasarsu da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsu. Tambayoyin da aka yi wa mutanen an tsara su ne don a duba ko za su iya yin adalci ga Trump. Nan gaba za a zaɓi ƙarin mutum 11 kafin a fara sauraron ƙarar a farkon makon mai zuwa. Wakilin kamfanin dalancin labarin AP kenan yake cewa a yini na biyu da kotun ta yi zama Trump bai yi magana sosai ba, amma da aka fito wajen kotu ya yi ta caccaka alƙalin. Kotun ta Manhattan da ke sauraron shari'a ta Trump a New York na tuhuma shi ne da laifin yin ƙarya a bayanan hada-hadar kasuwancinsa, inda ake zargin ya biya wata mata wasu kuɗaɗe don ta shiru da bakinta kan wata batsala da suka yi gabanin zaben 2016, amma ya saka kuɗin a matsayin na biyan aikin lauyoyi wanda hakan ya saba doka. Shi da Trump ya musanta aikata ba daidai ba. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce barazanar da Iran ke yi ba za ta hana su mai da martanin harin da ta kai musu a ranar Lahadi ba, al'amarin da ba taɓa ganin irinsa ba. Ma'aikatar ta yi nuni da kalaman da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi yayin wata ziyara da ya kai arewacin ƙasar, inda ya ce kamar yadda harin Iran bai yi nasara ba, haka zalika barazanar da take yi ma ba za ta yi nasara ba. Manyan jami'an Amurka sun ce harin na Iran, wanda shi ne na farko da ta taɓa kaiwa kan Isra'ila kai tsaye, ya haɗa da makamai masu linzami ƙirar ballistic guda 110 da wasu makamai masu linzami da ke tafiya ƙasa-ƙasa guda 30, sai jirage mara matuƙa sama da 150 haɗe da ababen fashewa. Jami'an Iran sun yi ta gargaɗi ga Isra'ila yayin da take duba zaɓin yadda za ta mai da martani. Suna masu cewa Tehran za ta ɗauki fansa ba tare da ɓata lokaci ba idan har Isra'ila ta ɗauki wani mataki da ya shafi muradinta, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ke ƙoƙarin daƙile yaɗuwar wannan rikici.
Now is the time to defuse and de-escalate.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan yake cewa yanzu lokaci ne da za a mai da takoba cikin kube. a daƙile rikicin a kuma kai zuciya nisa. To a gefe guda kuma Saudiya da Pakistan sun yi kira da a cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a Gaza, inda ƙasar ta Saudiya ta nemi a daƙile rikicin da ke yaduwa a yankin, amma ba tare da ta ambaci harin da Iran ta kai wa Isra'ila ba. A ranar Litinin, ministan harkokin wajen Saudiya Faisal bin Farhan al-Saudi ya jagoranci wata babbar tawaga zuwa Islamabad a wata ziyara zini biyu don duba yadda kasashen biyu za su kara yaƙin hulɗar kasuwancinsu. To an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Da alamar dai sabanin da aka fara samu tsakanin gwamna Ubasani na jihar Kaduna da tsohon gwamnan jihar Malam Nasir El-Rufa'i na ƙara tsanani, saboda bayan bayyana damuwa da gwamna Ubasani ya yi kan bashin da ya ce ya gada, jiya Talata majalisar dokokin jihar ta kaddamar da wani kwamiti don binciken bashin da kuma yadda aka yi da shi. Daga Kaduna ga wakilin muryar Amurka Isa Lawan Ikara da rahoton.
Wani ne dai karan farko da zaman majalisar dokokin jihar Kaduna ya dauki dimi, biyo bayan kudirin bin diddigin bashin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i ya ciwo jihar Kaduna da shugaban kwamitin bibiyar shiga da fitar kudi a jihar Kaduna na masar dokokin jihar Kaduna, wato Honorable Mugu Yusuf da karamar hukumar kauraye gabatar.
Ni a matsayina na chairman na Public Accounts Committee na gan ba wanda yafi cancantawa ya muyi wannan motion domin a samu a duba wayannan ababen. Idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci yamer. Idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba yamer. Idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa domin ba wanda ya wuce doka, a dawo da shi yamer da kudaden domin a samu jihar mu Kaduna ta samu ci gaba.
Honorable Harry Mara shine shugaban kwamitin ya labaru na masar dokokin jihar Kaduna, kuma ya ce ai wajibi ne dama su yi wannan bincike.
An ciwo basuka a madadin jihar Kaduna da dama, har bashi da aka ci ma yana hana mu ayyuka, biyan albashi ma da ba don irin gwamna da muke da shi ba da za a samu damuwa. Ga ayyuka kuma mutane yau ba su iya shiga gidajensu domin hanyoyi da aka fara aka bari. An karbo kudaden nan ba iya an yi ayyukan ba, yau muna tafiya ba dama an gama ayyukan da aka ci zai. Kagan ko da mu wala da muke sha za mu san eh ga inda aka sa kudi. Kuma mu duk waɗanda suka ayyukan yankon jilan, waɗanda suka sani kwangilan da duk abin da ya faru duk ba ta mun gama da mu kira kuma mu ga muku. Ba magana PDP bane ko APC, magana in an zo na lafiya jiya nan kowa zai zo na lafiya.
Sai dai kuma ɗaya daga cikin magoya bayan tsohon gwamnan jihar Kaduna Hajiya Aisha Galadimar da ta dawo daga hannun jami'an tsaro saboda sukar gwamnatin Malam Ubasani, ta ce lalle akwai sauran dambarwa.
To ai maka bashin shi aka ciyo bashin. In tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma. Bashi shi sa hannu aka ce shi aka ji duk abin da kaga Malam Nasiru a jihar Kaduna Ubasani aka yi shi tun yana political adviser. Saboda haka maganar wani magana cewa shi ma ya ciyo bashin daga hawan shi ko tashi da basu ciyo bashi gwamnonin da ke kasan nan.
To yanzu gashi za a bincike da irin basukan da aka ce an ciyo ba.
Number 1 a bincike shi ma sai ya shigo cikin binciken Uba. Indai aka zo za a yi saboda shi ma yana ciki. Indai magana na bincike, indai magana za mu yi na Allah. Shi ma Uba sai ya shigo bincike saboda shi aka ciyo.
To ai shi gwamna ne.
To ko shi gwamna ne dole ai haƙoƙi aka ce maka magana ne na haƙoƙi na mutanen jihar Kaduna. Indai magana ta Allah ce to shi ma fa yana ciki.
Barista Muhammad Ibrahim Zaria na cikin masu shari a kafafen yaɗa labaru kuma jigo ne a cikin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna.
Kamata yi a ce duk abin da za a yi an fahimci shi tun rangini tun ranzani, ba kawai da rana tsakatai da magariba ma ta sanar za a ce za a fara wani bincike sauransu. Dole akwai ruwa ne ya yi tsami kawai a fito a gaya mutane gaskiya. Inda kansu na nan a haɗe ba za a yi wannan abun ba. Gwamnatin nan fa ci gaba ne daga wancan gwamnatin, mafi akasari duk wanda suke cikin wannan gwamnati suna cikin wancan gwamnati. Da su aka ciwo bashin nan, da su aka fara kashe kuɗin bashin nan da sauransu. Ko shi speaker ɗin nan ba da wancan gwamnatin yake ba, har shi kanshi gwamna yake ba da shaida akan abin da ya sani akan bashin.
Shi kuma mai haɗa shi da zuwa wurin gaban tun da
gwamnati ba su sukan da aka ciwo da wuyoncin kwangilolin da aka bada da sauransu. Ai cikenan kawai kowa ma a kira shi.
Alakar siyasa tsakanin gwamna Ubasani da tsohon gwamna Nasiru Ahmad El-Rufa'i dai ta kulli ne tun tsohuwar gwamnatin Olusegun Obasanjo. Kuma ba a taba jin tsohon gwamnan da gwamna mai ci ba tun a doguwar tafiyar siyasar da suka yi sai yanzu. Abin da ya sa wasu ke ganin rigima ce mai sarƙaƙiyar da ka iya cinye kujerun wasu masu mukamai da dama a jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa, yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya.
To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kama hanya zuwa kasar Italiya a jaran Talata don halartar taron ministocin harkokin wajen wasu kasashe bakwai. Inda ke sa ran zai bujiro da batun damuwa da hukumomin Washington ke nunawa kan yadda China take marawa Rasha baya wajen karfafa tsaronta kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce. Kazalika Blinken zai dago wannan batu ga ita kanta China a ziyarar da aka tsara zai kai kasar ta Sin a nan gaba. Kakakin ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗa manema labarai a ranar Talata cewa Amurka ta lura cewa cikin 'yan watannin nan da suka gabata China na tura wasu kayayyaki zuwa Rasha.
We have long made clear to the People's Republic of China.
Mila ce mun dade da fadawa China cewa muna da damuwa da duk wani mataki da za ta dauka wanda zai taimaka wa Russia a yakin da take yi da Ukraine. Wata arangama da aka yi a ranar Talata tsakanin dakarun Sudan da sojojin kasar na musamman da ake kira RSF ta yi sanadin mutuwar fararen hula 25 a garin El Fasher dake arewacin Darfur kamar yadda wani kwamitin lauyoyi masu rajin kare demokradiya ya ce. A cewar kungiyar lauyoyin wacce ke bibiyar yadda yakin na Sudan yake shafar fararen hula, an kwashe kwanaki ana kai hare-haren sama akan garin da ƙauyukan da ke kewayensa.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai nan Amurka, yanda tsohon shugaban kasa Donald Trump ke fuskantar tarin shari'u a kakar yakin neman zabe, al'amarin da wasu ke ganin akwai siyasa ciki, wasu kuma ke ganin wato ruwa baya tsami banza. Don haka na tuntubi Dr. Muhammad Kabir Hassan, wani kwararre kan makamashi kuma mai fashin baki kan harkokin siyasa a nan Amurka, don ya duba mana wannan batu, musamman ma ganin yadda ake ta faɗi tashin neman masu taya alƙali yanke hukunci a shari'ar Trump ta yanzu ta zargin sirrinta biyan kuɗin toshiya ga wata mai fina-finan batsa. Sai ya ce
da alama Trump yana da ya aikata laifuffuka, don akwai shaida nuna cewa ya biya wannan kuɗin 130,000 na toshiyar baki, kuma lauyan da ya bada kuɗin ma ya ji prisoner. So akwai laifuffukan, sannan kuma dai abinda ake gani kamar yanzu tun da wannan shekaran zabe ne, akwai ɗan siyasa watakila da ya sa ake tuhuman shi yanzu.
Tambaya ta biyu. Da aka fara tantance masu taya alƙali yanke hukunci wato juro a shari'ar baya-bayan nan ta zargin ɓoye biyan kuɗin toshiya ga wata mai fina-finan batsa, mutane sama da 50 wato fema da rabin adadin mutanen au sun amsa cewa ba za su iya adalci ba, au an gano cewa da ƙyar su iya adalci, don haka ma sun bar tawagar juro ɗin. Me hakan ke nunawa ne?
Wannan ba abun mamaki ba ne, saboda Trump babban ɗan siyasa ne na Republican, garin New York Democrats ne suke controlling, kuma shi Trump abu ɗaya ne, in kana son Trump kana son Trump, in ba ka son Trump ba ka son Trump, ba tsaka-tsakiya. So za a shafa ma kafin a sami wanda za su ce za su masa adalci, shine za a ci gaba da yi kokarin tantancewa har sai an sami wannan mutum 12.
Kana ganin Trump da lauyoyinsa na da dalilin zargin cewa ba za a yi masa adalci ba a New York, ganin wurin tungar jam'iyyar Democrat ce, ko kuwa shi ma na da nasa?
Trump lalle yana ta kukan cewa ba za a masa adalci ba, wannan gaba ɗaya abun witch hunt ne, amma duk laifuffukan da aka irgafa akwai ƙanshin gaskiya gaman wannan kuɗin da ya bayar 130,000 na toshiyar baki. Lauyan da ya ba da kuɗin an yanke masa hukunci, ya tabbatar da cewa Trump ya bashi kuɗin ya bata. Amma shi abin da ake ma tuhumansa shine wannan kuɗin bai nuna inda aka fitar da su a kamfaninsa ba. Laifin ba wai ya biya karuwa ba ne, a laifin falsifying, ƙaryata takardun harajinsa da ya tura ma gwamnati ne.
Tambaya ta hudu kuma ta ƙarshe game da shari'ar zargin tsawwala darajar gidaje. Ganin tun dama Attorney General ta New York Letitia James ta sha alwashin tuhumar Trump, muddin aka bata wannan mukamin, kuma a ganin cewa babu wani banki ko cibiyar kuɗi da ke zargin cewa Trump ya cuce su. Menene ra'ayinka kan wannan shari'ar?
Da gaske ne babban attorney general ta jihar New York ta yi wannan alwashin cewa za ta hukunta shi in ta ci zaɓe ta zama attorney general. So a America attorney general ma tsayawa takara yake a zaɓe shi na jiha kenan, kamar commissioner shari'a kenan na jiha shi ma zaɓe ake yi. So ta tsaya kan one of alƙawarin da ta yi shine in ta ci za ta tume shi. So a kan wannan ta ci zaɓe, ba za ka yi tuhuman wani ba a ƙasan nan in ba yana da laifi ba. So duk da bankuna ba su fito suka ce ya ci kuɗinsu ba, takaddun da ya ta bayarwa na ƙarya ya nuna nan kuɗin gidajensa suna da yawa nan ya rage, ana ganin cewa ya rubuta takaddun bogi with the intent to defraud, shine abinda take tuhuman shi da shi. An je gaban alkali, alkali ya ce haka ne, Trump ya ɗaukaka ƙara. So wannan case din zai ta tafiya ne har ya je Supreme Court. Akwai ana ganin wannan shekaran siyasa ne, to amma da dai a ce bai ma yi wannan laifin ba, bai ƙaryata takaddunsa ba, watakila da wannan abin ba zai faru da shi ba. So akwai ɗan siyasa kaɗan, amma kuma akwai dai shi ma nasa abin.
Dr. Muhammad Kabir Hassan kenan ke fashin baki kan shari'un da Trump ke fuskanta. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gabanin mazaɓa na jam'iyyar APC sun kori tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje daga jam'iyyar. To amma shugabannin jihar sun ce bai kori ba. Ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya ta ce ta yi nadamar zaɓen Bola Ahmed Tinubu. Jama'a assalamu alaikum. Bari mu fara a jihar Kano da ke Arewacin Najeriya, inda a ranar Litinin ɗin nan wasu shugabannin jam'iyyar APC na mazaɓar Ganduje da ke cikin ƙaramar hukumar dawakin tofa suka ba da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar ta Kano Abdullahi Umar Ganduje, wanda yanzu haka shine shugaban jam'iyyar ta APC na ƙasa. Shugabannin a ƙarƙashin jagorancin Haruna Gwanjo sun ce an dakatar da gwamnan ne har sai ya wanke kansa daga zargin cuwacuwar dala da sauran zarge-zargen da ake yi masa.
Mun yanke hukunci akan tattaunawa da muka da juna akan shiri a dakatar da tsohon gwamnan Abdullahi Umar Ganduje sakamakon zarge-zargen da ake yi na cin hanci da rashawa, sai abin da kotu ta yanke kuma muni masa fatan alkhairi. Dalilin da ya sa muka dakatar da shi sakamakon zargin da ake masa na cin hanci da rashawa. Muna so mu wanke jam'iyyarmu akan wannan abu da ya faru a kansa.
To sai dai kuma nan take an sami wasu shugabannin na mazaɓar ta Ganduje a ƙarƙashin shugabanci Ahmed Koko da suka mai da martani tare da Musa Takurar ta Ganduje. Koko ya zargi gwamnatin jihar Kano ta jam'iyyar NNPP da shirya wannan al'amari. Yana mai cewa bayanai ma sun nuna waɗanda suka ba da sanarwar ba halattattun 'yan jam'iyyar APC ba ne.
Mun yi Allah wadai, mun sake yin Allah wadai da waɗannan bata gari da suka fito da wannan abubuwa suka yi ƙage na ƙarya ga wannan shugabanci namu na mazaɓar Ganduje. Saboda haka mu ma shugabanci na ƙaramar hukuma mun goyi baya 100% su je su nemi haƙƙinsu a game da ɓata suna da aka yi musu. Kuma mu ma 100% shugabanci na jam'iyyar APC na ƙaramar hukuma muna tare da su, kuma za mu jagorancin su zuwa shugabancinmu na APC na jihar Kano, don shugabanninmu na jihar Kano su masu ego su ba da gudunmawa na nemo haƙƙin wannan mutane da aka bata mana suna.
Domin ƙarfafawa ga wannan kuma shugabancin jam'iyyar na jihar ta Kano ya fitar da sanarwa da ke yin watsi da kurar ta Ganduje. To sai dai shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Kano Abdullahi Abbas shi kam ya yarda waɗanda suka yi korar shugabannin jam'iyyar ne na mazaɓar ta Ganduje, waɗanda ya ce za a ɗauki matakin ladabtar da su ta hanyar dakatarwa daga jam'iyyar na wani lokaci. A wannan laraba ne ake sa ran tsohon gwamnan na Kano Abdullahi Ganduje zai gurfana a gaban kotu tare da matarsa da ɗansa bisa wasu sababbin tuhume-tuhume na almundahana da kudaden gwamnati a lokacin mulkin sa. A can baya da Ganduje ya musanta zargin aikata ba daidai ba. A kwanan nan ne wasu jaridun Najeriya suka yayata wani labari da ke cewa kungiyar dattawan Arewa tana bayyana nadamar 'yan yankin na Arewa kan zaben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. To sai dai duk da yake kakakin kungiyar ta dattawan Arewa Abdul Aziz Suleiman ya yi kokarin gyara ga kalaman. To amma ya ce Arewa ta koyi babban darasi a zaben da ya gabata.
Ita ainihin wannan magana da ake cewa ya rauni Northern Elders mun ce mun yi nadama, to ba haka take ba. Abinda muka ce shine Arewa ta yi kuskure, saboda ita Northern Elders Forum, wato ita wannan kungiya na dattawan arewacin Najeriya kenan, ba ta da hannu wajen cewa a zabi shugaba Tinubu, ba ta da hannu wajen yadda da takarar da shugaba Tinubu ya yi. Kowa zai iya tunawa lokacin da waɗanda suka kawo Tinubu din a Arewa, gwamnatin Arewa wanda Rufai yake jagoranta, har sai da Rufai ya fito ya zagi dattawan Arewa saboda kin amincewarsu da wannan shiri da ya kawo. Ya ce ba wanda tijo a Arewa su ne ma dattawan Arewa din, saboda yana faɗa da su dattawan arewacin Najeriya din. Kowa kaga wannan ya tabbatar da cewa dattawan Arewa ba su da hannu a maganar kawo Tinubu, balle a ce sun yi nadama. Su abin da dattawan Arewa, mu a wannan kungiya na Northern Elders Forum muke faɗi, shine Arewa sun yi kuskure wajen bayin da suka yi aka yaudare su da maganar Muslim ticket, da kuma su yanda su gwamnatin Arewa din suka yi kullo mu al'amarin, har ɗan masu zaɓe suka je suka zaɓe Tinubu. Kuskuren da muke nufi kuma a nan shine ai a lokacin nan ita Northern Elders Forum, wato kungiyar dattawan arewacin Najeriya da wanda nake magana da yawunta, an fito da ka'idoji cewa duk wanda ke neman takara, yake neman kuri'un 'yan Arewa, sai ya zo ya zauna ya faɗi illolin da ya sani a duk wanda ke cututtukan da ke damun arewacin Najeriya a ga in ya san su, sannan a tambaye shi maganin da yake da shi da zai yi. Sai aka yi dali masu jefa ƙuri'a na Arewa da Muslim ticket, ba a bi wancan matakai ba, shi ne muka ce to ga shi yanzu kuskuren da abin ya haifar. Abinda kuskuren ya haifar shi ne irin kuskuren da ya haifar mu Arewa a zamanin shi tsohon shugaban ƙasa Buhari.
Sautari kuma wasu 'yan Arewar ke zargin kungiyar da halin ko in kula da har ya kai ga Arewar a halin da take ciki. To amma kakakin kungiyar ya ce ba haka lamarin yake ba.
Ai, tun farkon hawan gwamnatin nan da ta fara naɗe-naɗen mukamai, muka ce an cuci 'yan Arewa, ba ai naɗi na gaskiya ba, ya kwashe mukamai ya kai yankin shi na Yarbawa. 'Yan Arewa an bar su da hukuma a kuma bayan gashi su kai wahala. Sannan aka zo za a iya tuna lokacin da aka jefa gwamnatin aka duba, ai mu dai wannan Northern Elders Forum din mu ne muka fito muka ce bamu yadda ba, bamu yadda a sake yi haka ba, muka ki yadda da shi kuskure ne, kuma izin lawa ai ba a sake soji su jefa bom a garuruwan a yankunan arewacin Najeriya ba. Kusan nan kuma mu ne muka ta da ƙarin baya akan maganar kwashe wasu muhimman cibiyoyi na bankin tarayya na ƙasa, Central Bank, a mai da su Lagos. Muka ce mu yadda ba, akwai wata agenda, akwai wata kullalliya da ake so a yi, shi yasa ake so a kwashe su daga Abuja a mai da su. Muka haska wannan fitilar. Mu ne kuma in an tuna muka yi rigima akan wasu injinan da za a kwashe a kwadejin koyon tuki jirgin sama da ke Zaria, muka ce bamu yadda ba. Kuma kafin na wannan lokacin ai dattawan Katsina sun ta da rigima, suka ce Tinubu ya san cewa in ya ci gaba da abin da yake ya ci zai kwashe wasu abubuwa daga Katsina, to ya rasa kuri'un Arewa. Kun ga abu ne shi tun da ya faro da nuna ma Arewa wani bambanci, kuma mu bamu ci bamu yadda ba, duk da ba mu kwashe mu bamu yadda ba da wannan din.
To sai dai a martanin da ya mayar kan matsayar ta kungiyar dattawan Arewa, makusancin shugaba Bola Ahmed Tinubu kuma mai bashi shawara kan lamuran siyasa Ibrahim Masari ya ce kungiyar ta dattawan Arewa tana da wata manufa ce kawai ta daban, amma ba Arewa ba.
Kuma 'yan jarida ya kamata ku rika yin ma mutane adalci, saboda kun san dai mafi yawa wannan wanda suke kiran kansu da taron arewa din dama ba su san malam Bala Tani Muashu zababban shugaban kasar tarayyar Najeriya wadanda su ne suka kirkiro da wani yaudara da zolaya wai naka sai naka wanda Allah ya gwada musu cewar shike da mulki shike badawa ga wanda yake so a lokacin da ya ga dama kuma ya bawa wannan bawan Allah saboda haka babu shakka akwai ƴan kalubale iri-iri ga tafiyar da gwamnati take yi amma dai magana a ce wai waɗansu ƴan arewa sun yi dana sanin zaben shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Malam Bala Tani Muashu ba gaskiya bane wannan sun faɗa abin da suke so ya faru kuma Allah ba zai ba su sa'a ba kuma hakan ba gaskiya bane kuma ba ta faru ba kuma ba ai hakan ba ƴan Najeriya suna yi ma gwamnatin Malam Bala Tani Muashu kyakkyawan fatan alkhairi kuma suna kyauta mata zato kalubalen ma da muke ganin cewar Allah ya kawo su in Allah daga yanan kana gani Allah na tawarwarewa dala sai da ta kai naira 2000 yau dala tana 1,100 wani abu wanda da yake da wani abin da yake ganin zai iya yi kamata ya bari sai lokacin zabe in Allah ya sa yayi so sai ya je ya fito da ainihin dabarun shi na yi ma wanda yake so campaign ko ko talla
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya sai Daji Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takeice to an zabi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alƙali wajen yanke hukunci a ƙarar da ake tuhuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump wacce ta shafi biyan kuɗin toshiyar baki an zabo mutanen ne daga cikin jerin waɗanda aka gabatar bayan da aka yi musu tambayoyi kan abubuwan da suka shafi wallafa bayani a shafukansu na sada zumunta da aƙidar siyasar su da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsu tambayoyin da aka yi wa mutanen an tsara su ne don a duba ko za su yi wa tsohon shugaban Amurka adalci ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce barazanar da Iran ke yi ba za ta hana su mai da martani na hari ke wato martani kan isai ta Iran din ba duk da cewa dai Isra'ilan tana cewa za ta samu lokacin da za ta kai wannan hari amma dai bata bayyana ba ma'aikatar ta yi nuni da kalaman da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi yayin wata ziyara da ya kai arewacin kasar inda ya ce kamar yadda harin Iran bai yi nasara ba haka zalika barazanar da take yi ma ba za ta yi nasara ba manyan jami'an Amurka sun ce harin na Iran wanda shine na farko da ta taba kaiwa kan Isra'ila kai tsaye ya hada da makamai masu linzami kira ballistic guda 110 da wasu makamai masu linzami da ke tafiya ƙasa-ƙasa guda 30 sai jirage mara matuka sama da 150 hada da ababen fashewa jami'an Iran sun ce wato sun yi gargadi ga Isra'ila yayin da take duba zaben yadda za ta mai da martanin nata suna masu cewa Tehran za ta dauki fansa ba tare da bata lokaci ba idan har Isra'ila ta dauki wani mataki da ya taba muradinta a gefe guda kuma Saudiya da Pakistan sun yi kira da a cimma matsayi dakatar da bude wuta a Gaza inda kasar ta Saudiya ta nemi a dakile rikicin da yake yaduwa a yankin amma ba tare da ta ambaci harin da Iran ta kaiwa Isra'ilan ba
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu amadadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Daji Balawi sai kuma engineer mu James Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam